Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima Jumarau ke rika ma mai hilin Ibrahim Ka Almasi Garba kahin ya dawo daga aikin zabe a kasar Jamhuriyar Niger. Kamar yadda aka saba da farko ga Nasiru Adamu El Hikaya da yadda ta kaya a hujjar labaran mako mai shudewa a Najeriya.
Shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu ya zarci Najeriya hakan na nuna sauyin lamura daga yau juna kallon kallo a tsakanin manyan kasashen na Afirka biyu masu tasiri. Fashewar taya ta yi sanadiyar hatsarin motar karamin ministan kwadago James Ocholi, inda ministan da ɗansa da matarsa suka rasa rayukansu. Hakan ne a makon da aka samu labarin rasuwar tsohon kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram Yushau Abubakar, ga ma ƴar zanta da Yushau Abama da aka ceto.
Muna ƙoƙari don Ubangiji ya yarda, kai ma ka gani. Alhamdulillah.
Tawagar muryar Amurka bisa jagorancin Negusi Mengesha ta kai ziyarar karfafawa ‘yan gudun hijira gwiwa a Kucigoro, Abuja. ‘Yan gudun hijira sun kai 1,225 a sansanin.
Muna zaman lafiya, mu ci abinci, mu yi komai mu tare, babu bambanci.
Shugaba Buhari ya naɗa ɗan dakarar APC a Rivers da Kuku Peter Said a matsayin shugaban hukumar kula da muhallan gabar teku Nimasa. Ana ci gaba da ta'aziyar shahararren manomi Ali Dan Maraye Kano, hakanan da kwamishinan kimiyya da fasaha na Sokoto Nasiru Zarumai, da baiwar Allah Zara Alkali Bukar Bade. Nasiru da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma mun kawo ga zauranmu na tattaunawa, inda Nasiru Adamu El Hikaya ke ci gaba da jagorantar tattaunawa akan tasirin kawoyin sadarwa na zamani wajen ƙarfafa zaman lahiya tsakanin 'yan ƙasa da kuma yadda za a iya yin amfani da su a tona asirin masu tada zaman tsaye a cikin al'umma. Masu tattaunawa a wannan zaure su ne Malam Ibrahim Idris Jos, editan mumbarin Sunna, da Hassan Umar Faruk ɗan jarida Abuja, da kuma Jamilu Jega mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abuja. Za mu ɗora ne yau daga inda Nasiru Adamu El Hikaya ya yi ma Jamilu Jega tambaya akan abubuwan tashin hankalin da ke faruwa a Zanhwara na kashe-kashe da sace-sacen mutane da dabbobi, da kuma yadda za a iya yin amfani da kafafen sadarwa na zamani a tona asirin masu aikata irin waɗannan abubuwa.
Wato, na farko akwai laifin al'umma, sannan kuma gwamnati tana ƙoƙari irin nata. Gaskiya gwamnati tana ƙoƙari, sannan mutane su kuma ba su ba gwamnati haɗin kai. Domin na samu labari a kwanakin nan ma, idan aka kama ɓarayi, sai ka ga wasu cikin mutane suke zuwa suna yin belin waɗannan ɓarayi. Kaga ɓarawo ya sata, ya kashe mutane, ya kwashe dabbobi, ya tafi da su. Sannan kuma gobe an kama shi, ko a ranar an kama shi, an riga an kore shanu. Ka je ka iskin hukuma, ka kashe kuɗi, ka duk abin da za ka yi, ka yi, ka fitar da mutum, ko ka haɗa mutanen da ke cikin wannan wurin. To kaga kuke ɗaura musu gindi su ci gaba da wannan abin kenan. A hakika wannan yanki na Zamfara da kuma in ce Kaduna da Kebbi, muna fama da Sokoto, muna fama da irin wannan da haka suna ana fama da irin wannan masifa ta waɗannan mutane. Amma matsala shi ne mutanen nan da ke sata, kuma wasu ke bi baya suna zuwa suna ansosu. That means kenan ana ɗora musu gindi su ci gaba da yi kenan.
Me yasa ba ga mutane suna yaɗa hotuna ko kuma labaran waɗannan mutane masu zuwa su riƙe bin beli ko kuma su riƙe karɓo waɗanda suke da laifi ba?
To wannan kuma an samu sakaci, saboda a can ƙasar yau idan ka je ka ce gawa ne shi ne ya yi kaza, to ina gaya ma kuma ina tabbatar maka da cewa insha Allah yana da wahala mutum ya kwana biyu uku ba ka shi ba. Za a yi gaya, babu rada a zo da su, ko wani babur zai hau, za a ɗauki mutum biyu ko mutum uku. Za a zo har gidan mutum sai an fishe ka gaban iyalinka, za a ma rankan rabu sannan su wuce. Kuma za su zo da su shigo gari, za su kama halbe-halbe, ba wanda ya isa shi fito domin su shirya. A can daji ko wace hanya sun sa mutane su sun dasa. So za ka cewa fitowar su ko wane gari aka je, kuma ba su tafiya sai cikin dare. Za su je irin karfe 2 ko karfe 3, za su ɗauki minti 30-40 har awa guda. Duk wanda ya fito ba da shi wannan, to kaga hadari ne ga shi mutumin da ke nan ya zo ce wane ne ya je ya ce a ba da wane beli, ko wane ne ɗauki wane beli. Har yanzu akwai wannan tsoron. Duk wanda ce zai je ya nuna wani, ko da ɓarawo ne, ka san ɓarawo ne, kana faɗin cewa wane shi ne ko naga wane ya zo da shi aka zo ake tata ko aka yi kaza aka yi kaza to ina ga ma in Allah su ya da ran nan kai ba da kai ba sai sun san wuri sun kai suka lakaka kuma hakika gwamnati da kuri wallahi suna kokari don kwaraki na ga gwamnan Zamfara da na Katsina da na Sokoto da na Kebbi sun yi meeting akan hayoyin da za a kullu wannan mutanen suna kokari domin yau a ce ana fada da dan ta'adda ko ana fada da irin waɗannan barayi ba karamin tashi hankali bane ni na shiga wani wuri wani kauye ban taba zuwa wurin ba amma da ni shiga wurin aka ce min ai ga da mutane ke yi za su zo da mota babban mota su loda shanu kuma za su zo da bindigogi za su tara mutanen garin gaba dai kana yin motsawa suna shiga ko kuma in ba su shiga ba za su zo su same ka su kai ka daji ko su yanka ka su baka da su ce su kaga abin dole sai mutanen gari ko ince al'umma sun bada hadin kai za su zo su kawo reporto su kawo mu gwamnati ko hukuma wanda za ta dauki wannan dawainiyar zuwa a kama wannan barayin in ba haka ba to za a samu matsala amma gwamnati gaskiya tsakanin da Allah su hakuri a cikin wannan yankin
Hassan Umar Faruk in haka ne kuwa shin ya za a yi a bullo da wani campaign ta yanar gizo yadda mutane za su hada kai ko da sun bada wannan labari wani abu kuma ba zai biyo baya ba
kamar yadda yayi bayani a wannan wato yanki kusan in ce har da jihar Katsina shi wannan rikici ya shafa domin ita jihar Zamfara ai tana iyaka ne da jihar Katsina kuma akwai wani daji wanda ya tashi tun daga Safana wata karamin hukuma ce a jihar Katsina yayi nan cikin Zamfara shine Sokoto har zuwa Kebbi har zuwa Jamhuriyar Benin babban daji ne kuma waɗannan ƴan ta'adda suna amfani da wato wannan daji a matsayin wata maboya wanda kuma san duk lokacin da suka kai hari suka boye ne a wurin hakika mutanen wannan yanki suna cikin wato ba karamin bala'i suke fuskanta ba domin kamar yadda ka faɗi shine wato banda ma harin da ake kai musu ake kashe su a kwace musu dukiyoyin su musamman shanu a wurin akan yi musu kirari da kiwo haramu ka hayya kai yanzu inda aka ce an yi amarya waɗannan mutane za su zo su kawo hari su dauke waɗannan mata su tafi da su wasu suna dawa wasu shikenan sun tafi wato banda ma kiwo haramun a wannan yanki ma aure haramun ne ko da shanu na noma yanzu haka babu shanu da ake noma da su a wannan yanki saboda waɗannan mutane za su zo su tattara irin waɗannan shanu kuma duk wanda ya bada labari to bakin ransa hakika abubuwan da ake sun kai makura a wannan yanki kuma lokaci yayi da mutane za su dauki wato matakan da suka dace ba ina nufin su dauki doka a hannunsu ba ko kuma su yanke ma kansu hukunci a ina nufin su kalli irin abubuwan da suka faru a yankin arewa musu gabas lokacin da waɗannan ƴan kungiya suka yi dinga wato ta'addanci akan mutane suka dauki matakan da suka dace wato na civilian GATF da sauransu domin taimaka ma kansu to ina ganin lokaci yayi da mutane za su daina jin tsoro domin goban su ta yi kyau su daina tsoron yau su dinga ba hukumomi bayanan da suka dace domin daukan matakan da suka dace kuma su yi yadda ya kamata su yi domin ai social media ba waje ne za ka fito karshe ba kuma akwai hanyoyi ma da ake bi a bada bayanai ba tare da mutane sun sani ba ina ganin lokaci yayi da mutane za su jira tsoro domin su yadda kallon mangaro su huta da gura
Ali Ibrahim Yudin lokacin da yana yi wa Hassan Umar Faruk wannan tambayar hanyoyin da za a bi a sa mutane su zama jarumai wato ma'ana ba wai su rika kaiwa hari ko su rika saba dokoki ba a'a su zama za su iya haduwa su bawa hukumomi labarin ana mana kaza kuma ya zama babu abin da ya biyo bayan haka kamar ka so kai ma ka ce wani abu
wato abin da yasa na so na ce wani abu mu jihar Plateau lokacin da ake tsananin fadan nan kamar abin da shi je ya fada tabbas ya faru mu ma galibi yara sukan zo su afka wani wuri daga cikin yaran mu ko kuma yaran kristoci to idan aka kama su da laifin an yi ittifaki duka laifin ne sai a dauka a kai wurin yan sanda ko kuma wurin jami'an tsaro bayan sati ɗaya biyu sai ga uban yaron yana zuwa yana ta neman taimako a wurare sai kaga yaron ya fito da shi a yanzu maganar da nake maka akwai wani yaro na san shi ya san ni dan uwansa aboki na ne ya kashe mutum ya kai shekara 1 da rabi mahaifin ne yake zuwa yake ce musu to dole fa a zauna a hada kudi a sayin da za a yi aje a fito da yaron nan ya san kuma yayi kisan kan to irin wayannan abun ko ina kaje zaka samu akwai su jihar Plateau mun fuskanci wannan za ga gungun mutane sun je sun kona masallaci ko kuma wasu sun kona cece daga cikin kristoci ko musulmi an shigar da su tabbas laifin ya tabbata an kai su sai ga bayan kwanaki sai ga sun fito suna yawo to wannan matsalar mun kai shekara kusan tunda aka fara fadan nan a jus kusan shekara 10 an fuskanci irin wannan Allah ya saka wa malamai na jahar Plateau an yi wata majalisa wanda ake kira Council of Ulama duk wata kungiya ta dariqa ko ta Ahlus Sunna suna da wakili a wurin to wannan sun dauki solution da yawa wanda akwai lawyoyi da suke kula da wato haƙin mutane idan aka tura lawyoyin nan wurin yaran da aka kama jami'an tsaro suka kama da zaran sun fahimci cewa yaran nan tabbas sun yi laifin sai su watsar da al'amarin su tafi wannan mun yi shi da yawa wanda wasu yaran suna nan a hannu yanzu shi yasa idan jama'a suka fidda tsoro din kafa al'ummar gari sai su yi wata majalisa ne in an tabbatar mutun yayi laifi dan mu yanzu a jihar Plateau mun yi wannan mun ci nasara tsawon shekara 10 da aka yi aka fada za a kama yaro musulmi ne ko sun je sun yi wani abu ko kuma kristani su ma sun kama sai zaman tun an kulle shi da zaran an tura lawyoyi an fahimci yayi laifin sai a watsar da magana sai a bar yaro in shekara in rai da rai ne in me to samari da suka fara gani irin masu wannan halin wallahi da yawa sai suka daina saboda haka wannan hanya ce da ake bi na a hada mai yin laifi idan dai za ku hada kai ku mutanen gari kar a bar mutun daya domin aka bar kai kadai aka ce ka je kai don an yi haka din wani sai in yaji ya kama wani ko an kulle shi ko ya nuna wani sai ga an far masa amma da aka hada kai gari gaba daya idan ma an wato ainihin kashe mutum aka kama yaro aka kulle shi to ita wannan majalisa akwai lawyoyi da masu suke lura da wannan da zaran an je an fahimci yaron nan ko da kristani ko musulmi ne yayi wannan laifin sai ita wannan majalisa sai ta zami hannunta kuma an gan shi ana yawo yana yawo a gari to za a sa ido dole sai an taso da magana ko da a cikin ku ne kar ku duba cewa wannan dan uwana ne musulmi yayi laifi tunda dai musulmi ne ko yayi laifi a wanjan kristani dan uwana kristani ko ma yayi laifi kawai dole a bashi to idan ana haka ba za a taba cin nasara ba kuma yaron da baya yin mabarna in ya ga wancan yayi ya cin nasara zai koma yanzu kuka tambayi dun mutanen Jos za su sun san an yi wannan da zaran kowace unguwa akwai committee mu yanzu haka kowace unguwa akwai committee wanda za a ga cewa an wani abu ya taso su suke lura da abin unguwoyi an hada kai da masu unguwanni abin da zai baka mamaki a jihar Plateau yanzu idan za a yi wani biki sai kaga yan vigilante musulmi sun je suna bada kariya a wasu wuraren shiga na coci ko kuma masallaci yana kusa da unguwar kristoci sai ga su vigilantin wurin ne suke sa ido sallar da ta wuce wani dan keke na fe musulmi ne sai ya shiga wata unguwa ta kristoci sai wasu yara irin wayannan shayashiyan sai suka kama yaran suka bubbuge shi ya sha da kyar suka kuma kwace keke na fifdin wallahi abin mamaki a unguwar kristocin ne unguwan da wasu pastoci suka dauko keke na fifdin suka dawo da shi suka ce wannan wani yaro ne yaran musulmi ya shiga unguwar saboda haka muka kawo mu yanzu mu nemo shi duk inda yake sai an nemo yaran dai abin yaran ya gudu bai kama bai dawo kuma yanzu
To sai ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin ku ji ci gaban wannan tattaunawar.
Inna gaba ga Allah, sannan inna gaba ga Allah, ta sarke da babiyayya har abada.
Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. A yau ma dai masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hauwa Yusuf shugabar kungiyar mata Masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar As-Sayyida Khadija a Kano. Da farko ga jawabin Malama Hauwa Yusuf akan karfafa ma matasa gwiwar yin noma maimakon a bar su ba aikin yi sai jan magana.
To abin da nake ganin ya jawo wannan shine mutasan mu a yanzu kawai suna so su yi kuɗi ba tare da sun wahala ba. Matasa sun ki aikin gona, kowa kokari yake idan samu yadda zai yi samu kuɗi, amma batun a tafi gona ba za a. To idan ko har ba za a koma a yi noma ba, to kin ga ko dole ne a ci gagara. Dole abinci ya gagara domin an bar yin noma, kowa neman hanyar da zai yi kuɗi shar-shar ba tare da ya sha wahala ba yake nema. Abin da nake gani kenan idan ko za a gyara to dole ne fa wanda Allah ya kaddara zai yi noma ya koma yi noma domin ba dukkan mu ne zamu aiki ga gwamnati ba dole kowa a hanyar da Allah ya bashi wacce zai zaman gari da ita zaki ga waɗansu matasan ba aikin gona ba aikin gwamnati sai dai su zauna a dandali ne idan rana ta yi su zauna ba inda za su idan dare yayi a nemi gurin da za a kwanta ba kuɗi a aljihu ba kuma aikin gwamnati ba aikin gona to abin kiran da zan yi anan shine duk da yake lima shugaba ce amma ba a gwamnati ba amma kiran da zan wasu a gabanin shine su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah kuma su tuna ga komar su abin da ya kamata su yi wa al'umma su yi ma al'umma domin kowa fa zai fafade ladan shi zai fafada aikin da yi kowa zai ba sakamakon abin da yi duk inda aka dora ka a matsayin ka na shugaba to Allah zai tambaye ka a wannan wurin me ka aikata da me ne kai ranan karshe so a gare ni idan har za mu shugu da muke shugabanni za mu rage tunani da wannan karshen ranar to ina ganin za mu yi adalci domin za ki ga wani lokacin yanzu shugaba kawai abin da isa ne daga ƴaƴan shi matar shi na kusa da shi ƴan uwa kenan amma sauran jama'a makwabtan shi ba abin da idame shi da su
ita kuma malama Lubna Muktar Umar nata jawabin akan rashin adalci ne tsakanin shugaba da talaka da kuma tsakanin uba da ƴaƴan shi
babu adalci sai kaga cewa uba ne da ƴaƴansa ne makon ya sa su a gaban tarbiyyar Jesu a wai sai ya dauka ya kai su makarantar kankanzu ba ruwansa da ci ko sha ko tsira ba ruwansa da wannan yaran ya kai su barkatai me za su zama me za su zama ko oho kasarin ƴaƴan da ake samu ɗin shaye-shaye ɗan ganye ɗan daba duk ba su saka cikin iyaye ne da za a ɗebo ƴaƴa sai an kai su makaranta sun shigo maraya ba za su yi komai ba sai abin da suka gani ana yi na sace-sace na kalle-kallen fina-finai na batsa da abubuwa na faɗace-faɗace koyi faɗa da yanda ake riƙe bindiga da yanda ake harbi duk waɗannan abubuwa ne da yaran nan da ake kawowa iyayensu sun ci ɗaukan nauyin da Allah ya tsora mu sun kawo wa duniya ta ilmantar musu da su ba wani ilimi suke koyo ba sai wannan ilimi na ta'addanci wanda shi ne ke fata Allah ya sa 'yan Najeriya mu gane mu daina irin waɗannan sannan kuma su ma shugabanni su kula da alhakin da yake kansu na mulkin jama'a domin mulkin jama'a da aka ba su da jama'a suka zaɓe su ba dan komai ba ba dan wai su bi shasha su mallake su yi abin da suka ga dama da kuɗaɗen su a su shugabance su akan abubuwa na alkhairi a sa jama'a akan hanya madaidaiciya a saman musu da aikin yi domin matasa su ne jigon al'umma idan al'umma ta zama ta gyaru to matasan ta fi gyaru matasa kuɗin ya kasance an taso da su akan mummunan ɗabi'a to al'umma ba za ta taɓa gyaruwa ba a sama musu aikin yi a koya musu sana'a a koya musu ganin girman na gaba in ka girmama na gaban ka to kai ma na bayan ka in ya taso sai zai girmama ka wannan hadisi ne da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda bai girmama na sama da shi ba to shi ma na ƙasa ba zai girmama shi ba to amma ɗan uwa ɗan Najeriya mu kasance mun gina wannan tun daga gidaje zuwa unguwanni zuwa garuruwa karkara zuwa maraya alƙaryu da kuma manya-manyan garuruwa zai kasance abin ya tafi cikin ƙasa gabaki ɗaya kuma waɗannan al'adu namu da muke watsi da su abubuwa ne da suka kamata mu riƙa mu yi alfahari da su mu daina watsi da al'adunmu mu daina ɗaukan abin da ba mu gada iyaye da kakanni ba kuma mu samar da zaman lafiya domin duk abin da za a yi a duniya in babu zaman lafiya tashin hankali ba zai ƙara komai ba.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan mako sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya gwada mana. Ta bakin mai hilin Ibrahim Ka'almasi Garba ku kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.